safa irin wannan 141 بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر daya ga watan Zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 15 ga watan August shekara miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 26 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan Sheikhul Islam أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يجيكن شيدا غافرة لتافا اقتداء الصراط المستقيم لتافا نريك تتونا واغمدا مسألة من مهمان شي أجكين أكيد مسلم شي إتتي مسألة الولاء والبراء ابن تيمية الله يغافر تامسا يا كيمتك وجن تنتن شبياني دنغني دكا إدو جن دا مسلم شي شنفدا وجن مؤاملنتن الأدو دا دبيؤو da take-take da tsarin rayuwa ko mu'amalar kafirai idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba Ibn Taymiyyah yana ta kwararo mana nassoshi daga cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake fitar da hukunce-hukunce a cikin su hukunce-hukuncen da ke nuna umumin hani game da ainihin wato kwaikwayo da kafirai kafiran nan yahudi ne da kristoci ko kuma guzawa ne ya kawo mana hadisin da ya magana akan wato mas'alar da ta zo dangane da rashin lafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a inda ya salla a zaune yace ma ainihin sahabbai su ma su salla a zaune ya tsoratar da su akan cewa wannan tsayuwa da suka yi a bayansa sun so su yi aiki irin na maguzawa wadanda suke tsaye alhalin sarakuna da shugabannin su suna zaune zamu tashi a inda malam yake cewa yana mai ci gaba da ƙara bayani akan wannan hadisi yace wa ma'lumun anna al-ma'muma inma nawa an yaquma lillahi la li'imamihi abu ne sananne cewa mamu dake tsaye a bayan limami wanda shi kuma limamin yake a zaune niyyarsa da wannan tsayuwa shine ya tsaya ne dan yiwa Allah ibada ba wai ya tsaya ne dan girmama shugabansa ba ma'ana idan liman yana sallah a zaune saboda rashin lafiya sai kuma ga mamu shi kuma yana sallah a tsaye saboda shi kuma lafiyarsa lau babu shakka akan cewa sanannan abu ne cewa wannan mamu din a sa'ad da ya tsaya baya cikin niyyarsa cewa wannan tsayuwar girmamawa ce yake wa wannan limamin a tsayuwa ce ta sallah wanda yake yi dan ibada kaga niyyarsa ta sha bamban da waɗancan maguzawa waɗanda suke tsayawa alhalin shugabannin su na zaune da niyyar girmama shugabannin amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan tsayuwa wa hadha tashdidun wannan tsanantawa ne azimun mai girma fin nahyi anil qiyam lil rajul al qa'id wajan hana miƙewa ga mutumin da yake a zaune wannan yana nuna tsananin watin hani mai tsanani dangane da haramcin a miƙewa mutumin da yake a zaune da sunan girmamawa kuma ba da sunan girmamawa bakin ونهى ايضا عما يشبه ونهى ايضا عما يشبه ذلك da kuma hani akan abinda ma zai yi kama wanda asurance ma zai bayyana kama ana miƙewa ne da shi wa in lam yaqsid bihi dhalik ko da mai miƙewar baya nufin da miƙewarsa cewa yana girmama mutumin da ke tsaye din ne mutumin da ke zaune din ne wali hadha naha anis sujudi lillahi bayna yadayir rajul dan haka ne aka hana ayi sujuda ga Allah a gaba ga wani mutum wa anis salati ila ma qad ubida min dunillahi dan haka ne kuma aka hana yin sallah ayi sira da wani abu wanda yake an taba bauta mishi sabanin Allah kamar gunki ko kuma wuta ko makamancin su kannari wa nahwaha wa fi hadha alhadith aidan malan yace har ila yau dai a cikin wannan hadisi akwai bayani nahayun amma yushbihu fi'il farisin war ruma, akwai hani game da abin da yake kama duk wani abu da yake kama da al'adun farisawa da rumawa. Wa in kanat niyyatuna ghayra niyyatihi, koda ko niyyar da ta sa mu kai abin ba irin niyyar su bace, li qawlihi, saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fala taf'alu, kar ku sake ku aikata. Fa hal ba'da hadha fi an-nahyi am mushabahatihim fi mujarrad as-surati ghaya. Ibn Taymiyyah yace kana ganin akwai wata matuƙa da za a kai wajen kokarin hana kwaikwayo da su a cikin yanayin ayyukan su fiye da irin wannan. Babu shakka babu abin da zai kai matuƙa wajen hana kwaikwayo kamar irin wannan, domin sura ita ce su suna miƙewa ne dan girmama shugabannin su. Mu ko musulmai muna wannan abu da ya faru a cikin sallah, in ya faru kowa ya tabbatar ba dan girmama liman bane, a'a tsantsar ibadar sallah ce. Amma saboda kada aikin a zahirin shi ya kama da na juna tsakanin nan musulmai da na waɗancan maguzawa, shikenan aka hana. Shine yake cewa wannan ya kai matuƙa wajen nuna hani izuwa ga aikata wannan aiki. Summa hadhal hadithu sawa'un kana muhkaman fi qu'udil imami aw mansukhan fa innal hujjata minhu qa'ima. Yace sannan wannan hadisi ka sani da cewa daidai wa daida, shin hadisin muhkami ne ko kuwa wato an share shi, muhkami ne game da zaman liman ko kuwa an share shi an daina aiki da shi. Fa innal hujjata minhu qa'ima, hujjar da ake nema a cikin shi tana nan a tsaye. Saboda akwai maganganu da dama game da hadisin nan, zaka karanta in ka kanta littafin Fathul Bari na Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, da littafin Tuhfatul Ahwazi sharhin Sunan Tirmidhi, da littafin ainihin wato Al-Istizkar fi Madahiri Ulama'i Al-Amsar na Imam Ibn Abdul Barri, da wasu daga cikin littafai na shuruh na hadisai, zaka samu bayanai musamman a cikin Tuhfa, zaka samu bayanai dalla-dalla game da hukunce-hukunce da mazahib na malamai akan wannan. Malikiya suka ce an yi nasu ba a aiki da wannan hadifin, don haka a wurinsu ko liman ba shi da lafiya a zaune zai sallah, ma mu za su miƙe ne. Wasu mazahib kaman al-Imamu Ahmad suka tafi akan hada tsakanin hadisan, domin akwai hadisan da suka bi kuma suka nuna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a zaune, Sayyidina Abubakar yana gefansa yana sallah a tsaye, sannan sauran mutane kuma suna bin sallar Sayyidina Abubakar. Suka ce wannan yana nuna ainihin wato a hada tsakankanin hadisan, cewa wancan idan ya faru babu mai babu wanda yake yi malliman na'ibancin isarwa, to sai mutane su zauna ga baki daya. Ko kuma idan mutum ya fara sallar ne shi limamin tun farko a zaune, to daga nan kowa sai ya zauna. Amma idan ya fara sallar ne a tsaye, cikin sallar sai ya buƙaci zama, sai su tabbata a tsaye. Duk an kawo waɗannan maganganun. Wasu daga cikin mazahib kaman Shafi'iyya su kuma suka ce ainihin wato ai duk ma ba haka bane, maganganu dai gasu nan. Ibn Hazmin shi ma ya maganganu masu zurfi akai wajen tabbatar da shi kuma cewa babu nashu babu komai, yace ijma'i ne ma a wurin sahabbai cewa dole liman ya sallah a zauna, kowa sai ya zauna. Ya kawo maganganu daga wasu sahabbai da suka yi aiki da irin wannan ainihin wato fahimta. A dai karanta littafin Tuhfatul Ahwazi musamman ya kai matuƙa wajen kawo maganganun da kuma talhisin dukkanin mazahib din. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa ala ayyi halin, a kaddara ma ko yaya ne, shin hadisin yana nan ana aiki da shi ko ko an share wannan hukuncin, ko ana aiki da shi ko an share hukuncin, amma dai hujjar da ke cikin shi tana nan a tsaye. Ita ce mene? Hani da koyi da kafirai, wannan tana nan a tsaye. Li'anna naskal qu'udi la yadillu ala fasadi tilka al-illa, domin koda an soke cewa mamu waɗanda suke lafiyayyu su zauna, illiman na sallah bai da lafiya a zaune, koda an soke wannan hukuncin, soke wannan hukuncin bai nuna cewa illa kwaikwayo da kafirai ta wayi gari ta zama matsala bace kenan. Ina fata mun gane. Illa koi da kafirai ta nan a matsayin matsala. Wa inna ma yaqtadi annahu qad arabaha ma tarjaha alaiha, abinda kawai za a ce shine wannan illar ta ci karo da abin da yafi ta ƙarfi, shine mene? Mithlu kaulil qiyami farran fi ssalah, kasancewan tsayuwa farilla ne a sallah to yafi karfi fiye da wancan abinda za a ce kenan ma idan an yadda da naskhu fala yasqutu al-fardu bi mujarrad al-mushabaha as-suriya farilla ba ta faduwa saboda kai kamanta kekeniya da aka yi wanda yake a zahiri wa hadha mahallu ijtihadi yace kuma wannan mas'ala mas'ala ce ta ijtihadi malamai kowa na da yadda ya kalle ta shi sa aka samu sabani maganganu kala kala game da ita idan Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah zamu zo da koda ɗaya daga cikin tafanni mu karanta jama'a su ji a karance ga inda maganganun suke koda akalla tufatul ahwazi da nake ta fada a cikin mujallali na ɗaya kitabus salati maganganu ne da dama kowa akwai yanda ya kalle magana mahalli ne na ijtihadi kowa ya dauki ka'idojin da yake ganin akan su ya gina fatawarsa sai ya goyi bayan su babu wanda yake da nassi qat'i akan wanne ne abin da ya kamata a yi a wajen dan haka ba shine abin rikici ba anan wa ammal mushabahatu suriya idza lam tasqut fardan ila lam tusqut fardan kanat tilka al-illatu allati 'allala biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salimatan min mu'arid aw naskhi yace amma wannan batu da ake na cewa tsayuwar da musulmi zai yi a sallah alhalin limamin shi na zaune tayi kama da tsayuwar da kafirai suke wa sarakunan su alhalin sarakunan suna tsaye suna zaune su ma wannan mushabaha din in ya zama ba a yadda ita saboda farilla ta yadda ita duk da haka waccan illa tana nan ta cewa illa ce ta kama da kafirai tana nan salimatan an mu'aridin ita ta kubuta daga wani abu da ya saba mata au naskin ta kubuta daga a ce an soke ta li'anna al-qiyama fi salati laysa bi mushabahatin fil haqiqa saboda tsayuwa a cikin sallah a yadda hakikanin al'amarin yake bai yi kama da tsayuwar da wato mutane suke yi a gaban sarakuna ba a cikin ainihin al'adar maguzawa fala yakunu mahzuran da ka tsayuwa a sallah ba zai zama abin hani ba fal hukmu idza ullila bi illatin thumma nusikha ma baqa'il illa fala budda min an yakuna ghayraha tarajjaha alaiha waqtan nasikh yace domin shi hukunci idan aka sanya mishi wata illa sai kuma aka share shi amma illar tana nan to babu makawa dole ya zama cewa abin da yasa aka share hukuncin an samu wata illa ce da ta galabaici wancan ainihin hukuncin a lokacin da aka share aw da'afi ta'sirha ko kuma raunin ta'sirin wannan hukunci amma an takuna fi nafsiha batila amma a ce wai wannan illa ta zama barnatacciya fa hadha muhalun wannan ba zai yi ba wa hadha kulluhu law kana al-hukm huna mansukha yace duk wannan kuma zancan ana yin shi ne inda ma hukuncin ya zama an share shi abinda ibn taymiya yake cewa shine duk inda ka ji ga wani hukunci ga illar ta sa aka yi shi amma kuma sai aka ce an share wannan hukuncin sai aka duba kuma aka tare illar tana nan ita bata kau ba amma aka share hukuncin to abinda yasa haka ta faru shine lokacin da aka yi naskhun an samu wata larura ce wadda tafi karfin wannan alal misali shine mushe da aka ce kar a ci idan dabba ta mutu ba a zubar mata da jini ta hanyar yanka ba dattin kwayoyin cuta da ke cikin jininta zai fantsama ne cikin nama nan take zaka ya lalata naman gabaki daya akwai yiwuwar idan mutum ya ce kamu da cuta amma sai aka ce wanda yake cikin daji yake da bukata abinci ittirar bukata ta koyi rayu koyi mutu to babu laifi yana iya cin mushi kaga illar da ta sa aka haramta mushi bata kau ba tana nan amma yanzu an samu wani dalili wanda yafi karfin wannan a can cuta zai iya kamuwa da ita anan kuma zai iya rasa rayuwarsa ne da aka tsare rayuwar mumini yafi muhimmanci fiye da tsare lafiyarsa ina ba ta mun fahimci wannan to illar ta fi girma ko da aka sai aka canza hukuncin amma illar tana nan an lura da rauninta ne ko kuma waccan ta fitar jahantuwa me ma'ana haka hukuncin zai kuma yadda yake da zaran an fita daga wannan yanayi shine shi ma irin wancan da zaran an fita daga yanayin sallah to hukunci ya koma yadda yake game da tsayawa a gaban shugaba ko wani sarki alhalin shi yana zaune da nufin girmamawa ko da nufin wani abu makamancin haka ina fata mun gane abin da Ibn Taymiya yake cewa sai ya ce kuma duk wannan bayanin ba
za a yi shi ne idan ma ya tabbata cewa wannan hukuncin mansukhi ne a zahiri kamar yana goyon bayan cewa hukuncin ba mansukhi bane fa kaifa wasahihu an al hadith muhkam kama ji cito ya ma ba ya faɗa haka alhalin abin da yake mafi inganci shine hadisin yana nan yana aiki to inda malikiya suka samu matsala da wannan hadisin kenan domin wannan hadisin yana daga cikin hujojin da malikiya suke kafawa akan hana mutum yin duk wani abu da ya sabawa abin da limamin sa yake kaman zaman jilsatul istiraha ga mutumin da limamin sa baya yi sai su ce saboda an ce idan liman yayi kabbara ku yi in yayi ruku'u ku yi in ya dago ku dago in ya salla a zaune ku yi a zaune kaza 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 li tamma bihi na to wannan hadisin kuma su a malikiya sun riga sun soke shi kaga baka cewa hadisi mansukhi ne kuma ka dawo ka dauki wata gaba a cikin shi kuma ka ce ita kana tana nan a muhkama akwai tifkadar wara a usulanci to ibn taymiya shi auren shi wannan hadisi ne muhkami dama ma'asharul hanabila haka suka tafi cewa hadisan dukan su muhkamai ne inma kowanne an yi aiki da shi ne gurgurdan bukata wannan ya faru a wata rashin lafiya ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda muka ji a cikin nassin hadisin da ya hau doki doki ya ainihin mushi tutsu ya samu matsala a kafa shi ya ainihin yi targade shi kuma nabiyin wanda aka yi sallah a tsaye din shi yana zaune sayyidina Abubakar yana tsaye a gefen sa sauran mamu kuma suna tsaye a baya wannan shi kuma ya faru ne a rashin lafiya ta karke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ita ce sanadiyar rasulsa alaihi salatu wassalam sai suka ce duka hadisan a hada su a ga ai ba zai yiwu a tafi zuwa ga naskho ba sai in an kasa hada su to za a iya hada su hadin shine a sadda ya zama liman ya fara sallah a zaune to kowa ya sallar shi a zaune shine abin da ya fara a hadisin nan na farko wanda shine ake magana ana da haka hadisin ba a share shi ba wancan kuma na ƙarshen rayuwarsa liman ya fara sallah ne a tsaye yana cikin sallah sai rauni ko ta asirin rashin lafiya ya tirsasa mishi ya ci gaba da yi a zaune to anan shi da ya samu wannan larurar shi kadai zai zauna sura su ci gaba da yi a tsaye ko kuma ihtimali na biyu cewa su yanzu mutane ai sayyidina Abubakar shine limamin su kuma shi a tsaye yake dan haka limamin da suke bi a tsaye yake da dai maganganun da suka yi suna nan burjik a cikin littafai wanda suke mutawalat na shiru ala ayi halin Ibn Taymiya kaman sauran ma'asharul hanabila suna ganin cewa wannan hadisi ne muhkami wallahu a'lamu bisawab qad amila bihi ghairu wahidin min as-sahabati ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wa sallam yace an samu sahabbai da dama sun yi aiki da wannan hadisi bayan rasul annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'a kaunihim alimu salatahu fi maradi bayan suna da masaniya akan sallar da yayi a cikin rashin lafiyarsa na'am wayo magana na'am na'am kware kuwa eh Nasiruddin Albani shi ma ya rajantar da wannan ban ma gaskiya karanta wannan a ƴan kwanakin nan ba nasu da safan nan na dauko littafin daga sama din nan to amma masu labararin ba su bude ba na ta buga musu waya kuma ba su zo ba na suna dauko shi saboda mu duba mas'ala a ainihin tantance to ga ƙari daga wurin malam shi ta cewa malam Albani Nasiruddin Allah ya gafarta mishi a cikin asalus sifatu sala ya rajahantar da irin wannan magana da Hanabila suka tafi akai wallahu a'lam bisawab ala ayyi hali idan mun samu hali a karatu na gaba zamu dan bibitar wannan maganganu a cikin ɗaya daga cikin waɗannan littafai na sharh musamman dai littafin Ariyatul Ahwazi Tuhfatul Ahwazi amin na sharhin Sunan Tirmidhi wa qad istafada anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al'amru bihi istifadatan sahihatan sahihatan an samu labari yazo ta ko ina daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada umarni da hakan labari wanda yake ingantacce na ƙara yamtani umaha an yakuna hadithul mardi nasikhan lahu wanda zai hana a ce hadisin rashin lafiyan nan ya share wancan hukuncin alama huwa muqarrarun fi ghairi hadhal mawdi' kamar yadda akai bayani dalla dalla a wani wuri inda ba wannan ba inji Ibn Taymiya ma'ana an samu bayanai da suke tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani yayi dandana akan hanin zama dan liman ya zauna yayi hani akan zama dan shugaba ya zauna tsayuwa amin ko dan shugaba ya zauna da makamantan su yayi hani wanda yake nuna cewa lalle hadisan duka suna nan a matsayin muhkamai yace yayi bayani a wani wuri wanda ba wannan ba imma bi jawazil amrayni yanda zai zama a ce al'amarin ko dai a ce duka guda biyun sun halasta in fa'ala fi'il al-qiyami la yunafi fi'il al-qu'ud domin aikata tsayuwa din nan baya kore zama wa imma bil farqi bainal mubtada'i lis-salati qa'ida ko kuma a rarrabe tsakanin wanda ya fara sallah a zaune wa salatul latifta da al-imamu qa'iman da kuma sallar da liman ya fara ta a tsaye li adami dukhuli hadhihi as-sala fi qawli saboda irin wannan sallah da liman ya fara ta a tsaye bata shiga cikin fadin manzon Allah da yake cewa wa idha salla qa'idan in yi sallah a zaune banda wanda aka fara a tsaye bai yi ta a zaune ba ana nufin wanda aka fara wanda aka yi a zaune wanda tun farko a zaune aka fara ta kamar yadda bayani ya gabata wa li adamil mafsada allati allala biha saboda kuma rashin samun barnar da aka kafa illa da ita wa li anna bina al fi'lin akhir salati ala awwaliha awla min bina'iha ala salatil imami domin kuma wato gina aikin sallar akan abin da ya faru tun farkonta yafi akan a gina aikin sallah akan abin da ya faru a ƙarshen ta wanda liman yayi me abin da ya faru a farko shine tsayuwa me abin da ya faru a ƙarshe shine zama lokacin da ya ji rauni ko to gina sallar ka kai da kake bin liman akan farkon abin da ya fara yafi akan ka gina ta akan abin da yake ƙarshe wana hu zalika min al-umuri al-madhkura fi ghairi hadha al-mawdi yace da wasu abubuwan da ba ambace su ba amma an ambace su a wasu wuraren ina fata mun gane wannan wa aidan yace har ila yau fa an ubbalata ibn samiti radiyallahu anhu daga babban sahabi ɗaya daga cikin mutanen garin Madina ubbalata dan samit wanda yake babban jagora ne a cikin kabilar khazraj daga cikin ansar yana daga cikin annukaba waɗanda suka zo suka wakilci mutanen Madina wajen ansan musulunci da yin kuma ainihin wato dakon aqidar musulunci su kai ta Madina tun manzon Allah yana Makka sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu an ubbada yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza taba'a janazatan lam yaq'ud hatta tuda'a fil lahadi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance idan ya raka gawa baya zama har sai an saka ta a cikin kabarinta fa'arada lahu hibrun sai wata rana wani fasto ya fito wani limamin yahudu yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare shi faqala sai ce hakaza nasna'u ya muhammad yace kai muhammad yadda kake din nan fa mu ma haka muke qala mai ba da labari yace fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya zauna wa qala yace khalifuhum ku dinga saba ma yahudawa rawahu abu dauda ya fitar da wannan hadisi wa ibn majah wa tirmidhi wa qala tirmidhi yace bishr ibn rafi laysa bil qawi fil hadith bishr ibn rafi ba shi da karfi a cikin hadisi amma dai hadisi ne ingantacce insha Allah qultu ni malan ibn taymiya sai nace qad ikhtalafa al ulama fi al qiyam lil janabati idha marrat malamai har ila yau sun yi sabani game da hukuncin tsaya magawa idan ta wuce wa ma'aha idha shiyat da kuma bin gawa a tsaye idan ana rakata wa ahadisul amri bidhalika kathiratun mustafida hadisan da suka zo suna bayani akan haka suna da yawa sun shahara wa man i'taqada naskaha aw naskhal qiyam lil marrati fa umdatuhu hadisu aliyin wa hadisu ubadati hadha wanda kuma duk ya kudurta cewa an share hukuncin ko kuma an share hukuncin ga waɗanda suke zauna a wani dandali za a wuce da gawa su miƙe cewa an share wannan hukuncin sun dogara da hadisin aliyu ne da kuma wannan hadisin na ubada nan ma ya tumbu ko wata matsala ce abin da yake kalla a cikin ta shine cewa da annabi yayi a saba musu shine wajihin hukuncin sa amma sai zaman kuma hadisin na dauke da wasu masail nan su ƴan uwa su kuma su rar katukan da mallan ya na jana'is tun na muciya din nan wanda aka yi a cikin ainihin sahihin muslim ko yayi karatun dalla dalla wanda a takeice ga yadda masalar take shine kamar yadda bukhari yayi babi ya bambanta babin da ke bayani akan miƙewa gawa idan za a wuce da ita ma'ana kuna zaune a wani wuri ko wani dandali ko kuna cin kasuwa ko kuna cin abinci ko kuna fira sai kuma ga wasu za su wuce da gawa ana jana'iza za a kai ta kabari to sai a mimmike irin yadda ake miƙewa idan ana yin national anthem misali sai a mimmike duk a tsaya sai ta gama wucewa sai gaba ɗaya karabkar ta gama wucewa to wannan qaulun wahidun wannan mansukhi ne an share shi. Ibn Hajar ya tabbatar da wannan a cikin sharhin da ya Fathul Bari, sharhin Fathul Bari da ya ma wannan hadisin cewa wannan mansukhi ne. Haka Malam Albani Nasiruddin a cikin Ahkamul Janaiz yayi wannan bayanin dalla dalla. Ina fata mun gane wannan. A karanta kuma littafin Har ila yau Subulus Salam sharhin Bulughul Maram. Na biyu shine idan aka je makabarta baza ba wanda zai samu riya tsuguna sai an zura ta a cikin kabari. To wannan shine kuma wata matsala sabuwa daban. To ita ma magana mafi inganci shi ma an share. Da haka idan mutum ya je makabarta in yana da bukata zai iya samun wuri ya tsugura. Shine yace madogaran su shine hadisin Sayyidina Ali. Wani hadisi ne? Hadisin Muslim da Sayyidina Ali yake cewa manzon Allah qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil janazati fa qumna thumma jalasa fa jalasna. Akwai lafazin da yazo kuma summa amarna bil julusi fa jalasna. Da annabi yana miƙewa magawa baya zama sai an gama an saka ta a cikin kabari sa'annan sai kuma umurce mu ma sai muna miƙewa sai mu ga ya zauna sai mu muke zaunawa har kuma wata riwaya yace sai ya ce mana mu dinga zaunawa shine mu ma muke zaunawa. Da haka sai al'amarin ya zama lil istihbab ne abinda ake nufi da wajen kamar da Ibn Hajar ya bayyana da kuma Malam Albani ma yayi wannan magana a cikin Ahkamul Janaiz cewa menene illa tsayuwar dama shine girmama al'amarin abin da ke faruwa cewa mutuwa ba abin wasa bane. In ga mutum a zaune alama yana cikin nishadi kenan, amma idan al'amari ya kai al'amari me ake cewa na kasa zaune na kasa tsaye. To mutuwa al'amari ne da ya kai ya kawo shine sai a mimmike alamar cewa ana cikin wani al'amari jalal wani al'amari babba. To kamar irin waccan ka'idar ne sai zama yanzu ya hada wata illa kuma sabuwa sai a duba wacce ce illar ta fi muhimmanci. Shin in an zauna ko an tsaya abin zai canza daga cewa mutuwa tana da tashin hankali? Ba zai canza ba. Amma idan an tsaya to an yi kama da Yahudu sai aka janye tsayawar amma dai tashin hankalin mutuwan yana nan. Kamar dai wancan cewa illoli biyu sun hadu za a duba wacce ce tafi girman karfi wanda tafi dacewa da usul na shari'a. Da yanzu da aka gane wato su Ibn Taymiyyah din jama'a ba irin malamai ne fa da aka saba ganin su yanzu ba. Wasu malamai ne na musamman Allah ya gafarta musu. Ka ji karatu malam dalla dalla komai da ka'idar shi. Kuma yana tafiya kuma tare da usul wanda shari'a ta tabbatar. Babu wani wato hayaniya a ciki, babu wani tada jijiya wuya, kawai ilimi ne ake magana, science ne na ilimi a tsare. Illa idan ta zo aka samu guda biyu akan hukunci za a duba wacce ce aqwa. Kaga a can sai aka ga wacce take aqwa ita ce a soke ainihin abin da ke kama da maguzawa din. Anan kuma take aqwa shine a bar abin da ke kama da maguzawa. Kenan ko ina sai an duba wanne ne yafi. A wancan na game da sallah aka ce abin da ya tabbata shine mene? Lalle lalle kada mutane su tsaya a bayan mutum dan yana shugabansu saboda kama da Yahudawa ne wannan. Amma aka ce in a sallah ne wadda take ta farilla to tsayuwan sallan farilla yafi karfi fiye da wannan kamar take Kenya. Nan kuma tashin hankalin mutuwa na iya tabbata a cikin zuciyar mutumin da ke da imani ko yana tsaye ko yana zaune. Dan haka wannan yafi muhimmanci fiye da in ya tsaya da sunan hakan ya tana mishi mutuwa amma kuma ya kama da Yahudawa a wajen. Kaga ko wanne za a kalli illa da ta dace da wajen kenan. A takaice wannan shine bayani dangane da abin da ya ishara a nan yace hadisi Sayyidina Ali. Gashi a ƙasa yace hadisu Aliyin rawahu Muslim wa lafzuhu an Aliyin qala ra'ayna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fa qumna. Mun ga manzo Allah ya miƙe ne sai muka miƙe. Wa qa'ada fa qa'adna. Mun ga ya zauna mu ma sai muka zauna. Ya'ani fil janaza. Wa fi lafzin qama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma qa'ada. Manzo Allah ya kasance yana miƙewa daga baya kuma ya dawo yana zama. Wa fi lafzin inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qama thumma qa'ada. Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba ta 962 cikin mujallad na 2 shafi na 61 bayan 600 da kuma shafi na 662. Ina fata mun gane wannan. Sai ce wa in kana alqawlu bihima mumkinan. Duk da yake a hada hadisan guda biyu gaba daya ai aiki da su abu ne mai yuwa. لأن المشيع يقوم لها حتى توضع أن أعناق الرجال لا في اللحد. لمن وند يكي ركا غاوة shi kam yana tsaye ne ai domin a wajen tafiyar nan a tsaye yake zai bi ta har alal aqal a sauke ta daga kan kafadan mazaji nan yana ishara a irin yanayin yadda su suke kai gawawaki a da ta hanyar tafiya a kafa a yanzu a wannan zamanin an samu akasi mai girma game da al'amarin kai gawa tare da cewa zaka ga malam Albani Nasiruddin a cikin littafin nan Ahkamul Janaiz yayi maganganu masu zafi kwarai game da kai gawa a motoci amma ba yana ishara ne akan irin abin da mu ake a kasashen mu ba ya kamata mu gane wannan yana ishara ne irin abin da ake a kasashen Turawa da Larabawa kuma yanzu suka kwaikwaya shine akwai motoci na musamman akwai ma'aikata na musamman waɗanda sana'a suke yanda ka san tailor da carpenter da likita da dan kasuwa kowa yana sana'a akwai masu sana'a wanka da shirya gawa Kronos suna nan za ka gansu da bakaken kaya suna tafiya slow march da motoci na musamman zaka je ne ko an maka mutuwa ka je kawai ka yanki rasidi ko ka musu bank draft ka kai musu shikenan ka basu da gawa kowa sai dai kallo to wannan maguzanci ne shine wanda Albani yake ta kwankwasa a wajen za a zo da motorcade abinda mai yake ce mishi convoy motoci suna tafiya a slow 10 km per hour suna tafiya sululululu haka har a je makabarta wannan shine abin da aka hana wannan ya fawwace wa mutane duka wani abu da ke cikin shari'ar aikin jana'iza tun daga yi mata wanka da ladan da ke ciki yi mata sallah da ladan da ke ciki rakata ladan da ke ciki sanya ta a kabari da tura ƙasa da addu'a duka ba abin da za ku yi iyakacin ku kai ku sako anko ɗin ku na mutuwa ku zo kuna kallo wannan kafirai ne suke yi kuma sai yanzu zama musulmi ma yanzu suna yi Allah ya tsare mu kaga wannan ainu abin da ake hanawa kenan ana to amma mu a kasashen mu matsala muka samu matsala ta farko shine galibin makabartan suna nesa da gari da haka dole za a buƙaci motocin da za su dauki mutane su kai su wannan ya zama larura ba yadda aka iya amma duk da haka ana nan akan asali idan wani gari kaman galibin ƙauyuka ko garuruwan da suke mutanen da suke anguwanin da ke kusa da makabartan to ba su da buƙatar motoci yanzu kawai mutanen da suke Dambo wannan makabarta ta Ahlus Sunna da kenan zare a can Dambo wanda suke ƙauyen Dambo kaga su da sun fito suna hangin makabartan ba su da buƙatar motoci amma kaga mutumin da kenan tudun wada ko sabon gari ko cikin tudun jukun ko gellesu zai kai magawa wannan makabarta ba zai yi aje da kafa ba is unthinkable a ce za ta tafi da kafa saboda kai koyi da sunna dole haka za a hakura a hawo mota to anan kaga mutane sun hawo mota kuma za su zauna ala ayi halin abin da yake cewa anan shine idan za a kai gawa masu raka ta da masu a tsaye suke yi tunda za a dauki ta a kafada ne wasu na tafiya da ita wasu kuma na gabanta wasu suna bayanta duk waɗannan kaga kamar suna yin aiki da hadisin nan na tsayuwa ne za su ci gaba da kasancewa a tsaye suna tafiya har zuwa sanda za a aje gawa a gefen kabari kafin a saka ta a cikin kabarin lafil lahadi ba wai za su tsaya ne har in an saka ta a cikin kabari ba a'a har a sauke ta daga kan kafadan mazaje fa hadal hadisu imma an yuqala bihi jam'an bainahu wa baina ghairi wannan hadisin ko dai ayi magana a hada shi da wanda yake ba shi ba dayan aw naskhal li ghairihi ko kuma a ce ya share dayan wa qad allala al mukhalafata amma dai an kawo illa ta sabani a saba ma yahudi din wa man yaqulu bihi idha'ifu wanda yake bada fatawa da wannan illa da wannan hadisin yana ainihin raunata wannan magana wa zalika la yaqdahu fil istishhadi wal itibadi ala jinsil mukhalafa wa man la yaqulu bihi ne gago na wanda baya okay wa man yaqulu bihi yud'ifu wa man la yaqulu bihi ko magana ta fi tsayawa wanda bai bada fatawa da wannan hadisin to yana illata hadisin da cewa yana da rauni yana raunata wannan magana amma dai koda ma yana da raunin to wannan raunin bai zama abun suka wajen kafa hujja da shi ko ƙarawa magana ƙarfi wata magana hukuncin saba ma Yahudawa da Kiristoci tana nan ne dama ita ce muhallil kalam wa qad rawal bukhari an abdurrahman ibn alqasim anna alqasim kana yamshi bayna yaday aljanaza imam al-bukhari ya ruwaito daga abdurrahman dan qasim cewa alqasim dan muhammad dan abubakarin kenan ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ya kasance yana tafiya a gaba ga gawa wala yaqumu laha amma baya miƙewa dan yana zauna a wani waje ta zo wucewa wa yukhbiru an aisha kuma yana bada hadisi daga aisha qalat yana cewa aisha ta ce kana ahalul jahiliyati yaqumuna laha, ma guzawa sun kasance suna miƙewa gawa, wa yaquluna idza ra'uha, da zaran sun ga gawa za ta wuce sai a mimmike a tsatsaya a fara magana ana cewa kunta fi ahlika ma kunta marrataini, kowa sai faɗi wannan zikirin kafa biyu a ce wannan gawa ka kasance a cikin mutananka abinda ka kasance, kowa sai ya faɗa kafa biyu. Faqad istadalla man kariha alqiyama bi annahu kana min fi'lil jahiliya, wanda suka kiyamaci tsayawan sun ƙara kawo hujja da cewa dama aikin maguzawa ne. Laysal gardu huna alkalamu wa laysal gardu huna alkalamu fi aini hadhihi almas'ala, ce duk da yake ba manufan mu bane anan magana akan asalin wannan mas'ala a fiqhanci. Wa aidan an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ha ila yau daga cikin hadisan da suke nuna tsananin hani game da kwaikwayon kafirai shine ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yake cewa allahadu lana wa shaqqu li ghairina, kabari lahadi wanda ake karkata shi din nan a sanya gawa a cikin wani dan uwadaka a gefen kabarin ta dama kamar da kowa ya sani, yace to wannan shine namu na musulmai. Wa shaqqu li ghairina, shaqqu wannan ga magarin kabari da da ake yi, alhamdulillah yanzu galibin mutane sun dawo daga rakiya shi, yace to wannan shi kuma na wasun mu ne, wato waɗanda ba musulmai ba sune aka san su da wannan kabarin, shi yasa musulmai lahadu suke ba shaqqu ba jama'a. Gashi hadisi ne karara allahadu lana, suwaye mu din musulmai fil jumla, ba za ka ce wai kawai mutanen Makka ko ƴan Madina ko annabi kare da sahabbai ko Quraishawa ko Banu Hashim ba, a'a allahadu lana dukkan mu musulmai, da haka kowa ya mutu abin da ya kamata a mashi shine lahadu, shine abin da yafi dacewa, shine asalin kabarin musulmai, shi aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi sahabbai kowa yake bada wasici ayi masa. Rawahu ahlus sunani al arba'a, malamai masu littafai guda hudun nan Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah da Imam Tirmidhi su suka rawaito shi. Wa an Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama allahadu lana wa shaqqu li ghairina, ha ila yau daga Jarir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace allahadu lana, lahadu shine kabarin mu musulmai, wa shaqqu li ghairina shi kuma shaqqu shine na wasun mu. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah wa fi riwayatin li Ahmad wa shaqqu li ahli alkitabi, yace shaqqu shine na ahli alkitabi na yahudi kenan. Wa huwa marwiyun min turqin fi halin lakin yusaddiqu ba'daha ba'dan, yace wannan riwaya an kawo ta ta hanyoyi waɗanda suke wasun su suna da wani dan rauni kankani, amma dai in an hada su za su ƙara wa junansu ƙarfi, haka maganar take. Babu shakka wannan hadisi ya tabbata kamar yadda malamai masu tahqiqi suka tabbatar da shi, irin su al-Imamu Nasir bin Albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisi. Wa fihi at-tanbihu ala mukhalafatina li ahli al-kitabi hatta fi wad'il mayyit fi asfali al-qabri, yace a cikin wannan akwai fadakarwa game da umarni da aka yi mana mu musulmi mu saba wa ahli al-kitabi har a cikin sanya gawa a ƙasan kabari, har wajen gawa wadda za a sanya ta a kabari ana umarnin mu da ya zama namu ya bambanta da ahli al-kitabi, dan ka gane wato magana akan saba musun wata sha'ira ce mai shahirar al-Islam, har a cikin abubuwan da kai za ka kasa fahimtar to yanzu menene fa'idan wannan, a ganin mutumin da bai kwankwada aqida ba zai ga to mai bambanci, kabari dai ba kabari bane, gawa in aka saka ta a kabari mai bambanci dan an saka ta al-hadu ko shakku, babu shakka akwai bambanci, bambancin shine wannan ba irin na musulmi bane shakku din. Wa aidan an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, manzo Allah yake cewa laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wada'a bid'awal jahiliya, muttafaqun alayhi, manzo Allah yake ba shi daga cikin mu wanda yake dukan kumatinsa, wanda yake yaga wuyar rigarsa, wanda kuma yake kururuwa irin ta jahiliya idan an masa mutuwa. Wada'awal jahiliyati nadabul mayyit, da'awan jahiliya shine ainihin wato yin magana akan mamaci da irin kalmomi na jahiliya. Watakunu da'awal jahiliya fil asabiyya, ya zama kana ambatan mamacin ne bisa kabilanci, yadda suke yi shine sai a dinga cewa ya labani fulanin, ya labani fulanin, ƴaƴan wani sun shiga uku, ko dangin wani sun shiga uku, ya la bani salama, bani salama sun shiga uku, an yi suwa na mutuwa. Su dinga faɗa maganganu na maguzanci ko tankwace irin da ake a ƙasashen mu dinnan, a ce katanga ta tsage, an shiga uku an lalace, mutuwa ta yi mana tonan sirili, kaza 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 kaza, irin waɗannan kalmomin su ne da'awal jahiliya. An hana manzo Allah ya ce duk wanda yake haka idan an mishi mutuwa ba shi tare da musulmai. Wa minhu qawluhu fi ma rawahu Ahmad an Ubay ibn Ka'ab qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ta'azza bi azail jahiliya fa'adduhu bihinni abihi wa la takannu tabija. Wannan hadisin jama'a yana da wata kissa ne. Abin da ya faru, sahabi ne Ubay dan Ka'ab aka yi mutuwa, kamar yadda al-Imam Ahmad din ya fitar da kuma a cikin Sunan al-Kubra ta Baihaqi, da suka je ana jira za a yi jana'iza, sai kawai wani yana irin wannan kururuwa, shine sai Ubay dan Ka'ab ya mishi zagi, irin zagi na maguzawa, yace ka ci kaza kaza ubanka, babu alkunya. Sai suka ce haba algawatu malam, ai ko ba a san ka da alfasha ba, kana sahabi, shine sai ba su wannan hadisi. Yace annabi ne yace wanda duk yayi ta'aziyya irin ta maguzanci, fa'adduhu bihinni abihi, ku ce ya ci azzakarin uban shi, shine ma'anar hinnu anan. Annabi yace wala takannu, kada ku yi, kada a ce mishi ka ci gidan ka, a ce me haka kar ayi alkunya. To da Ibn Hajarin ba Ibn Hajarin ba wannan misharhu sunna din nan al-Imam al-Bagawi da ya bi magana a cikin hadisin a sharhu sunna, sai yake cewa hadisin na nuna cewa idan aka kai matsayin irin wannan to ya halasta a yi zagi, amma wannan bai halasta kuma zagi a wani waje, sai irin wannan da aka ayyana, yace bai halasta zagi a wani waje, amma wannan da aka ayyana shi kuma babu laifi dan an yi. Yace dan kaga mutanen da suke wajen sun fahimci abin da yayi asali ba daidai bane, sai da ya ba su hadisi akan cewa a irin nan ya halasta a yi, kisa idan mutum ya haka babu laifi a yi mishi irin wannan zagin. Kuma har ila yau malamai suka ce hukuncin hadisin na nuna cewa ashe za a iya mutum aiki da hadisin da bai san shi ba, ba hujja bane rabu da mutane suke cewa baka aiki da hadisi sai mutane su san hadisin, sai da ya musu aiki da hadisin sannan ya karantar da su hadisin da suka buƙaci karatun. Mun gane wannan ko? A takaice ce a mishi zagi, zagi babu alkunya, a ce ka ci kaza kazan kazanka. tunda ba daidai ya faru bane, dole mu yi alkunya yanzu ko? Wala takno, yace kar ku sake ku yi alkunya. Hadisi ne ingantacce fa jama'a, wannan hadisi aiki da shi zai wuya. Sai wanda yake ahlus sunna sosai sosai, saboda za a ga an yi mutuwa kuma kai yanzu ka zo kana zagi, ba za su ga laifin wancan wanda yake shi kuma maguzanci yake ba, ba za a ga laifin shi ba. Kamar da aka ce ne a watsawa masu roƙo ƙasa, idan mutum yana roƙo yanzu ba za a ga cewa abin da yake yi fa aikin yan wuta bane, amma an ka watsa mai ƙasa sai a ga baka kyauta ba, amma da cewa albadi wa azlam. Wannan hadisi ne ingantacce, gashi a ƙasa mala yake cewa fa'aduhu bihinni abihi alhinnu azzakar al'aura ay qulu lahu, ku ce mishi uqdud zakara abika, ka ci azzakarin babanka, wala takannu, kar ku yi alkunya, ay sarrihu bi lafzi zakari duna kinayata, ku ambaci sunan al'aura ubansa ba tare da an yi dungu ba. Wa hadha dalilun ala shana'ati ta'azzi bi adha'il jahiliya, yace wannan dalili ne akan cewa lalle yin ta'aziyya da irin ta jahiliya mummunan abu ne. Gashi shi ma yace ka duba sharhu sunna na Bagawi kamar da muka ishara, wato ta'aziyyar jahiliya kamar da aka jama'a asalin ma'anan al'aza da alafazin shi ana lafi shine danganta abu, kamar da ake cewa an yi hadisi uzuwi, to abin da suke a al'aza din shine a dinga danganta mamaci da kabilarsa, ana cewa dan wane ne fa jikan wane, su wane sun shiga cikin asara, su wane an musu mutuwa, ana ta nuna cewa su ne suka samu matsala, to shine annabi ya hana wannan ta'aziyya da aka kawo a musulunci, wato shine yi ma mamaci addu'a da kuma kokarin nuna ma waɗanda aka yi marasuwa cewa ana taya su bakin ciki, waɗanda mutuwa ta shafe su kai tsaye a nuna cewa ana musu, ana taya su bakin ciki da kuma yin addu'a a madadin waɗannan maguzancin da mutane suke. To duk wanda ya zo yi wata ta'aziyya wadda ba irin wannan ba, wadda take tayi kama da ta maguzawa, sai manzo Allah ya ce a mishi wannan zagin, zagi ta uwa ta uba kenan ko Allah ya tsare mu jama'a sai a ji wannan babu ainihin bai da alfanu ko miskala zaratin mutun yazo an yi mutuwa yana kuka ko yana irin mugayen maganganu kamar yadda hadisi ba a cikin Bukhari duk abin da kake faɗa malaiku za su dinga amsawa za su dinga cewa wajabat za su dinga cewa amin shikenan sai mutun ya samu matsala in kana cewa ka shiga ko ka lalace sai su ce amin ai shikenan mu mun riga mun tambade duniya ta kawo ƙarshe katanga ta tsage an yi mana tonan silili duk suna cewa amin sai zama daga gushewa mun nan mamacin baka sake samun kuma wani abu ne dai a rayuwa saboda malaiku sun ce amin a baka da kai wa kanka sannan baya ga haka duk abin da zaka faɗa mummuna ko kai kuka ko kai kururuwa za a yi mamacin azaba a kabarinsa kaga baka taimake shi ba sannan kuma galibi zaka ga abin takeici shine mafi yawan mutanen da suke kuka an mutuwa fa suna kukan nasu matsalan ne ba na mamacin ba suna kukan su ne suka samu matsala saboda ya mutu ba sa kuka dan suna tsoratar mashi mai tarar kun lura da wannan jama'a kaga tsabagen san kai ne ma kenan ne kun ya mutu kuma addu'a ba kuma ba a kuna tunanin to yanzu waye zai dinga muku kaza waje muku dinkin sallah waje muku abun nan gado da katifa an za ku yi aure wa zai ba ku kudin makaranta tunanin ku kenan duniyar ku ba ta shi lahirar da ya riga kai gare ta ba tunanin ku kuma cewa yana da wani aiki da yake na addini wanda babu wanda zai bayar ba tunanin da kuke ba kenan Allah ya tsare mu wa aidan har ila yau kafin nan yana da kyau kamar da muka ambata mutane su kan tattafin sharh sunna da kuma littafin ainihin mushkilul athar na Imam Tahawi a can juz'i na 18 in ba na manta ba sun yi bayani dalla-dalla game da sharhi akan wannan hadisi wa aidan an abi musa al-ash'ari an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama qala arba'un fi ummati min amr al-jahiliya la yatrukuhunna akwai abubuwa guda hudu a cikin al'ummata daga cikin abubuwan maguzanci ne da ba za a bar su ba al-fakhr bil ahsab al-fahari da dangantaka ce mu ne suwa ne mun fi ku saboda kabila ko gari ko dangantaka mun fi ku daraja wa ta'anu fil ansabi da sukan mutane dangane da dangantakar su a ce ba dan wane bane ba dan suwa ne bane ba dan gari kaza bane ashe ba dan kabila kaza bane ai su ba komai bane a cikin mutane a soki mutun saboda dangantakar sa saboda irin iyayen da suka haife shi ko irin kabilar da ya fito ko irin garin da ya fito ko irin hausar da yake hausa bi ma'ana yaran da yake a soki mutun saboda wannan a ce ai ba barbare ne ai ba Kano ne ai Inyamuri ne ai Bayarbe ne a soke shi da kabilanci ko a soke shi da gari ko a soke shi da dangantaka ko da sana'ar da ya gada ko makamancin haka duk wannan maguzanci ne da musulmai za su ci gaba da yin shi Allah ya tsare mu daga maguzanci walistisqa bin nujum da kuma neman ainihin shayar da ruwa ta hanyar taurari tunanin cewa idan an yi ruwa wani tauraro ne yake da tasiri wajen saukar da ruwa wan niyaha da kuma kukan mutuwa wa qala sai manzo Allah ya ce wan na'ihatu kaga dai mace mai kukan mutuwa sai ya ibara da mace saboda mata sun fi shahara da kukan mutuwa a hadisin al-Imam al-Hakim ya tabbatar da haka hadisin Ummu Atiya da take cewa mata idan sun zo musulunta a gun Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sharadin da yake saka musu a cikin mubaya shine babu kukan mutuwa amma daga ciki wanda suka yi cika wannan alƙawarin ba su fi kwaya biyar ba duk wacce aka yi mata mutuwa kawai sai ta manta da duk wani alƙawari da ta yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba da kukanta kawai ma'ana sun daina zina sun daina shan giya sun daina duk wani abu da aka fara din nan cewa in ja kal mu'minatu Allah yasrukna billahi shay'an ko wala yasrukna wala yadina duk sun daina wannan amma kukan mutuwa sun kasa dainawa zaka kuma har yanzu haka mata suke su ne akan gaba wajen kukan mutuwa sai ce wan anna'ihatu kaga mai ihu tana kururuwa saboda an mata mutuwa danta ko ubanta ko mijinta ko kaninta ko wata ma saurayinta ko kanwata idza lam tatub yace wallahi in bata tuba ba qabla mautiha kafin ta mutu tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qitran za a tashi taranan kiyama tana sanye da wando na ainihin farar wuta irin wannan wuta wacce take fara din nan wutar lahira irin wutar lahira kamar wutar gas haka wa dar'in min jarabin da kuma za a sanya mata sulke na ainihin wato jarab shine sosa gai wanda yake manna a jikinta na kuraje wanda zai kara mata zafin wuta Allah ya tsare mu wannan hadisi Muslim ya fitar da shi kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware daga cikin wannan abubuwa guda hudu da ya ambata a matsayin maguzanci da musulmai ba su daina ba, ya ware kukan mutuwa, ya faɗi wannan azaba ta musamman akan shi. Da wannan malamai suka ce wannan kukan mutuwa na daga cikin kaba'ir, domin ka'idar kaba'ir shine duk abin da aka ambaci wata azaba ta musamman a cikin shi, ko haddi, ko akai tsinuwa akan wanda yayi shi, ko akai ainihin Allah wadare, ko annabi yace ba mu ba masu yin kaza, duna daga cikin kawaid da ake gane cewa abu kabira ne. Da kukan mutuwa ba karamin al'amari bane, ya ku mata musamman ku yi hakuri ku daina kukan mutuwa, ku dinga ainihin wato saukakawa kanku da gawawakin da suka mutu. Allah ya sa mu cika da imani. Zamma fil hadisi man da'a bi da'awal jahiliya, kaga a cikin wannan hadisi Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi Allah wadare da wanda yake yin kurari irin na jahiliya, yake yin ta'aziya irin ta jahiliya. Wa akhbara anna ba'da al-amri al-jahiliyyati la yatrukuhu an-nasu kulluhum, kuma ya bada labari a wannan hadisin da muka ji na Abi Malik al-Ash'ari cewa akwai wasu abubuwa na maguzanci wanda ba dukkanin mutane ne za su daina yi ba, wasu mutane za su ci gaba da yin wannan maguzancin. Zamman liman lam yatrukuhu, wannan labarin Allah wadare ne manzo Allah yake yi ga wanda bai ba wannan abun ba. Wa hadha kulluhu, kaga duk wannan yaqtadi annan man ma kana min amril jahiliyyati wa fi'lihim fa huwa madhmumun fi dinil islam, wannan yana hukunta maka cewa duk abin da ya zama al'amari ne na jahiliya, na maguzanci, da aiki na jahiliya, to musulunci yana ainihin Allah wadare yana tur da shi. Wa illa in ko ba haka bane lam yakun fi idafati hadhihi almunkarati ila aljahiliyyati dhammun laha, zai zama kenan babu wani abu na nuna zargi da Allah wadare da yin tur da waɗannan abubuwan dan kawai an danganta su ga jahiliya. Idan baka yadda da ka'idar cewa duk wani abu na jahiliya to abun yin tur ne a musulunci ba, to babu wani ma'ana kenan nan meye dalilin da yasa aka danganta abun jahiliya, da sai a ce kawai an hana ba tare da sai an ce na jahiliya bane. Amma cewa na jahiliyan ne na nuna cewa abun jahiliya shi kanshi abun zargi ne, ma'ana magana da aka karanta a can baya, koda kuwa ba a samu nassi karara wanda ya haramta wannan abun bai ainihi ba, inda ya tabbata al'adan maguzawa ne ko kafirai, to ya zama abun barna, abun ki, abun Allah wadare a musulunci. Wa ma'lumun anna idafataha ila al-jahiliya kharaja makhraj adh-dhammi, yace ai ko sanannan abu ne cewa danganta su da aka yi zuwa ga jahiliya ya fito ne ta mafita ta zargi da yin Allah wadare. Wa hadha ka qaulihi subhanahu wa ta'ala, wannan yake kama da fadan Allah da yake cewa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, yace wa mata kar ku dinga fita irin fitar maguzawan farko, kuna fita tumbur irin yanda maguzawan farko suke fita. Fa inna fi zalika dhamman litabarruj, kaga a cikin wannan aya akwai nuna yin tur da fita tumbur, wa dhamman li halil jahiliyatil ula, kamar yadda ake yin tur da halin maguzawan farko. Wa zalika yaqtadil man'u min mushabahatihim fil jumla, wannan kuma yana hukunta a hana ainihin wato kama da su a dunkule ta kowane yanayi, domin ayat tana nuna cewa tabarruji abun Allah wadare ne, sannan aikin maguzawa ma abun Allah wadare ne. To haka wancan hadisin kukan mutuwa abun Allah wadare ne, kuma aikin maguzawa abun Allah wadare ne. Ina fata mun gane wannan. Wa minhu, daga cikin hadisai ha ilahi waɗanda suke nuna cewa sunna ta kai matuƙa wajen kore duk wata zari'a da yin Allah wadare da duk wani yanayi na kwaikwayon kafirai, shine qauluhu li abi dharr radiyallahu anhu lamma ayyara rajulan bi ummihi, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Dharr lokacin da ya ciwa wani mutum mutunci saboda wai uwarsa baka fata ce, Bilal ne a cikin hadisin kamar da ya tabbata, yace innaka mur'un fika jahiliya, kai Abu Dharr kai mutum ne wanda yake akwai ragowar maguzanci a tare da kai. Ruwa gaba sahabi irin Abu Dharr, fa innahu dhammun لذلك الخلق, wannan zargi ne yin Allah wadare ne ga wannan tabi'a, wali akhlaqil jahiliyyati allati lam yaji al-islam lam yaji biha al-islam, da kuma sauran dabi'un jahiliya wadanda musulunci bai zo yadda da su ba, musulunci bai yadda su ba, cewa na daga cikin abun zargi da bai kamata a samu mutum musulmi yana yi ba shine ka aibata wani saboda dangantakarsa da wasu mutane iyayen shi, saboda irin mutanen da yake ya fito daga tsatsan su. Sannan kuma hadisi nan na ilahi cewa dukkanin halayen jahiliya abun zargi ne, domin kaga abu kwaya ɗaya ne sayyidina Abu Dharr yayi, amma manzo Allah da ya tashi sai umumi yace kana da maguzanci tare da kai, kai kana da maguzanci kenan wannan abin da kai jinsi ne na maguzanci maguzanci kuma gaba ɗayan shi babu kyau ina fata mun gane wannan wa minhu qawluhu ta'ala daga irin wannan kuma fadin Allah da yake cewa iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina yayin da kafirai suka sanya a cikin zakatansu suka sanya kabilanci a cikin zakatansu sai Allah ya ce kabilanci irin na maguzanci zafin kabilanci hamiya irin ta maguzawa fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ya saukar da natsuwa ga manzansa wa alal mu'minina ya saukar da kuma natsuwa akan mu'minai fa inna idafatal hamiya ila aljahiliya iqtada dhammaha danganta ainihin wato kabilanci zuwa ga jahiliya ya hukunta zargin shi kabilancin kamar yadda hukunta zargin jahiliya kenan fa ma kana min akhlaqihim wa af'alihim fa huwa kadhalika duk wani abu da yake cikin halaye ko dabi'u ko ayyukan maguzawa na jahiliya to shi ma abun zargi ne har ila yau dai mu gane kawai ibn taymiyyah na kokarin ne sai ya tabbatar mana da hujjoji waɗanda suke qat'i thubut cewa da sunna bayan da muka ji ayoyi da sunna da ainihin ayoyin alqur'ani mai girma zai kuma zo yi magana akan mazahib na ainihin magabata mazahib na shafi'iyya hanabila malikiya ahnab da sauran malamai duk zai magana akan yadda suka dauki usul din su na karantawa game da kiyayya da maguzanci game da nuna yin Allah wadarai da al'adu da dabi'un maguzawa game da afsala ka'idojin fiqihun su akan cewa koyi da maguzawa babu kyau abin da yake so ya tabbatar mana kenan wa min hadha har ila yau daga cikin ire-iren waɗannan hadisai ma rawahu al-bukhari fi sahihi an ubaydillah ibn abi yazid annahu sami'a ibn abbas qala ibn abbas yake cewa salasun salasu khilalin min khilal al-jahiliya akwai dabi'u guda uku na maguzawa at-ta'anu fil ansabi sukar mutane ta hanyar dangantakar su wan niyahatu da kuma kukan mutuwa wa nasitu thalitha mi riwaya yace na manta ta uku qala sufyan sufyan ainihin wato dan uyaina kenan sai yace wa yaquluna inna hal istisqa bil anwa mutane suna cewa ta uku wanda wannan mai riwaya ya manta shine al istisqa bil anwa neman shayar da ruwa ta hanyar taurari itikadin cewa taurari ne ke zubar da ruwa warawa muslimun fi sahihi an anil a'mash an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace isnatani fin nas huma bihim kufr abubuwa guda biyu a cikin mutane maguzanci ne at-ta'anu fin nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit suka mutane game da dangantakar su da kuma yiwa mamaci kukan mutuwa fa qawluhu fadin sa da yace huma bihim kufr ay hatani al-khaslatani huma kufr qa'imun bin nas wadannan dabi'u guda biyu kafirci ne wanda yake yana nan a cikin mutane bai gushe ba fa nafsul khaslataini kufr wadannan dabi'u guda biyu kafirci ne haisu kana ta min a'malil kufari saboda ayyukan kafirai ne wa huma qa'imatani bin nas sannan suna nan a cikin mutane mutane ba su fasa yin su ba lakin laysa kullu man qama bihi shu'batun min shu'abil kufri yasiru kafiran al-kufr al-mutlaq yace sai dai ba duk wani wanda yayi wani abu na yankin kafirci bane zai zama kafiri wanda yake kafirci sakakke hatta ta kuma bihi haqiqatul kufri har sai an samu haqiqanin kafirci ya tsaye akan shi ma'ana yana tabbatar da kaida ne ta cewa lazimul madhhabi laysa bi madhhabin dan mutum kan mutuwa ko ya soki wanda dangantaka shi aikin da yana kafirci ne amma bai kafirta ba yana na musulmi kama annahu laysa kullu man qama bihi shu'batun min shu'abil imani yasir mu'minan kama yadda ba kuma duk wanda yayi wani abu daga cikin yankin imani ke zama imani ba hatta ya kuma bihi aslul iman har sai ya samu asalin imani shine mene wannan kudircewa da furtawa a baki dan kawai yanzu mutun ya tashi yayi azumi ko yayi sadaka ko yayi sallah alhalin cikin zuciyarsa babu imani bai zama mu'mini ba mun karanta tarihin wani malami anan da dadewa mutan zasu tunawa wanda aka ce kafiri ne amma da shi ake azumin ramadana yana karatun alqurani malamin islamiya ne ma ya taba zama waziri ma ga sarkin zamanin shi kaga bai zama musulmi ba duk da waɗannan ayyukan da yake ayyukan imani ne saboda mene ya rasa aslul iman to haka wanda yake cikin imani in yi aikin kafirci bai fita daga cikin gidan imani sai ya rasa aslul iman din sai ya rike aslul kufri fi mahalli aslul iman
wa farqun bainal kufri al mu'arraf bil billah yace akwai bambanci tsakanin al kufur wanda aka samu shi alif da lam kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace laysa bainal abdi wa bainal kufri aw shirki illa tarku salah babu ainihin abin da ke tsakankanin ba kafirci ko tsakanin bawa da shirka in ban da barin sallah kaga wannan al kufur bil alif wal lam wa farqun aidan wa bayna kufrin munakkarin fil isbat da kuma kafirci wanda yake an zo da shi munakkar babu alif da lam can da yace huma bihim kufur kaga kufrun anan babu alif da lam sannan fil isbat yazo ne kuma a cikin magana wacce ke positive ba korewa bane nan ku kaga yazo ne a cikin siyaqun nafi laysa babu ban babu abin da ke tsakankanin mutun da shirka ko kafirci in ban da sallah wannan a cikin siyaqun nafi ne wancan kuma a cikin siyaqi ne na isbat sannan wancan babu alif da lam wannan kuma akwai alif da lam wannan yana da bambanci kwarai a wajen ma'ana cewa wancan ba kafirci ne mutlaki ba kasancewa shi bai da alif da lam da kuma ya zo a cikin siyaqi na isbat wannan kuma kafirci ne mutlaki kasancewa shi mai alif da lam wanda ke nuna ainihin wato istigraqu jinsul kufri da kuma kasancewa shi ya zo a cikin siyaqun nafi wa farqun aidan bayna ma'ana al-ismil mutlaq idha qila kafirun aw mu'minun wa bayna al-ma'ana al-mutlaq lil-ism fi jami'i mawaridihi kama fi qawlihi la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd wato si ibn taymiya jama'a ilmi ya ishe su ne yace ha ila akwai bambanci jama'a tsakankanin al-ismul mutlaq suna wanda yake sakakke babu kaidi idza qila kama a ce kafirun aw mu'minun kafiri ko mu'mini wa bainal ma'ana al-mutlaq lil-ism akwai bambanci tsakanin irin wannan sunan da kuma ma'ana da ake fahimta daga cikin sunan fi jami'i mawaridihi a wuraren da yazo gaba ɗayan su kama fi qaulihi kama idan aka ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kar ku koma kafirai a bayana kuna saran wuyayen junanku yanzu kaga ma'anar shi anan ta zo ne cikin wani kwasfata musamman cikin wani yanayi na musamman shine me ya kafircin anan dukan wuyan juna kashe juna shine kafircin a can wannan kuma kafiri mumini ba a fado ta siffa ba kaga shine al-ismul mutlaq can kuma al-ma'anul mutlaq wanda take min hadhal wasfi al-ma'anul mutlaq al-mafhum min hadhal wasfi ma'anar da ake iya fahimta daga wannan siffa ta kashe juna tana da bambanci daga ma'anar da za a fahimta daga kawai sunan kafiri in an fada ba tare da an fada aiki ba ina fata an fahimci wannan kamar yanzu idan aka ce misali wannan malami ne malami ne yana da bambanci tsakanin shi da za a ce ai masanin lissafi ne kaga nan yanzu an fada abin da yake da masaniya akan shi an yi kaidi da sanin malantar shi ba irin wancan malantar bane to haka abin yake da aka ce kafiri mumini da kuma aka ce yana da aikin kafirci iri kaza ya kafirta saboda kaza ko yana aiki iri kaza wanda annabi ya kira wannan kazan da kafirci akwai bambanci wajen abinda ma'anar take bayarwa fa qauluhu fadin shi da yace yadri ba'du kum riqaba ba'din tafsirul kuffari fi hadhal mawdi shine ma'anar kafirai a wannan wajen wa ha'ula'i yusammuna kuffara wadannan ana ce musu kafirai ne tasmiyatan muqayyada suna ne wanda yake mai kaidi wala yadkhuluna fil ismil mutlaq ba sa shiga cikin sunan da yake sakakke idza qila idan aka ce kafirun wa mu'minun kama fi kama anna qawluhu ta'ala kamar yadda Allah yake cewa mimma in dafiq daga ruwa wanda yake ainihin mai bubbuga junansa mai bin bayan junansa mani kenan ko summiyal maniyu ma'an tasmiyatan muqayyada kaga mani aka kira shi da suna ruwa amma suna wanda yake an mishi kaidi da siffa ba a ce ruwa kadai ba walam yadkhul fil ismil mutlaq haythu qala falam tajidu ma'an fatayammam wancan ruwan da aka fada na dafiq baya cikin irin wannan ruwan da aka ce in ba a same shi ba a yi taimama da kenan sai mutun ya tara maniya Allah da shi mun gane ko jama'a kaga nan ma'an ruwa kai aka ce ismul mutlaq can kuma ma'un dafiq muqayyadun bi sifa duk kowanne sunan shi ruwa amma ba iri daya bane hukuncin su ba daya bane to kamar haka kamar a ce kafirun aw mu'min da kuma a ce mai kafirci iri kaza mai kafirci ta hanyar yaki ta hanyar yakan ƴan uwanshi musulmai kaga muqayyadun ne bi sifa ina fata mun gane wannan na'am kware ko dole a kalli wannan abin da yake fitar da mutum musulunci dole sai an kalla meye abin da yake abu ne wanda yake ma'lumi min ad-dini bi darura sannan kuma sai an tsaye mai da hujja ko mai tsaye da hujjan nan shine alƙali inda mutane suke samun kuskure kenan alƙali shine ke tsayawa da mutum hujja cewa ya kafarta domin da ya mai wannan hukuncin sai kisa kawai amma ga magarin mutum bai yin wannan alƙali shike yin wannan ko kuma mujtahidi wanda yake bada hukunci yanzu a madadin addini ba madadin kanshi ba yana cewa to wani da kuke gani jama'a hukuncin shi kaza ne kar ai mu'amala da shi ko da bai da karfin da zai zarta mai da hukuncin kisa to yana da izinin yi haka da haka ake fitar da musulmi daga cikin musulunci ta hanyar takfirul mu'ayyan sai kuma wanda yake kafirci shi ya riga bayyana bawahan kafiri ne ko zindiki ne ba a bukatan wani abu game da shi kamar yadda misali cewa wanda ta yi zina idan mutum ya faɗa haka sunan shi kazafi idan bai kawo shi duhu ba fa idan lam yatubi shuhada'i fa ulaika inda Allahi humul kadhibun ko amma karuwa wata mai da karuwanci sana'a dan ka ce mata karuwa ba ta kawo hujja ba dan ita yanzu karuwancin ta ya bayyana a fili to haka wanda kafirci shi bayyana a fili ba a bukatan sai alƙali ya magana akai yanzu kamar zaki baka bukatan sai alƙali ya faɗa kafiri ne babu shakka akai saboda ya riga ya bayyana cewa kafiri ne kamar bush ta bayyana kafiri ne to ire-iren waɗannan amma mutumin da yake cikin sitaran musulunci ake mu'amalatar musulunci da shi dan yayi wata magana ko yayi wani kauli ko wani abu da ke nuna aikin kafirci to wannan ba aikin ɗaya-ɗaya wa mutane bane su fara jifa shi da kalmar kafirci wannan ya da matukar hadari jama'a musamman a wannan zamani da mushaire suka yi karanci amma wasu suke ganin kamar babu mujtahidi ma ko akwai da suke ganin haka to kaga kenan yanzu babu wanda zai iya bayyana cewa wani kafiri ne a cikin musulmai sai dai in shi ma ya rada kansa matsayin mujtahidi shi yasa abin yake da matukar hadari jama'a kowa ya iya bakin shi jama'a musamman akan mutanen da zai zama wani sabani ne shiga tsakaninka da su ƴan uwanka ne musulmai ko wani bambancin fahimta ko wani abu wanda yake ba ma'lumi min ad-dini bi darura bane wani ma za ka ga a cikin mu'amalat ne bai ma kai cikin ibadat ba balantana ne cikin aqida sai ka gani mutum ya jefa dan uwan shi da kalma cewa wannan zindiki ne ko wani kafiri ne babu shakka wannan ta'annuti ne jama'a ba addinin musulunci bane ko miskal zartin wannan la min qaribin wala min ba'idin bai da alaka da tarbiyyar da musulunci ya gina ainihin musulmai akai ba shi da alaka da shi kuma wanda ke jifan wani da wannan kalma ya sani ya zo a cikin hadisi cewa ba ta faduwa ƙasa banza idan ka wurga wa dan uwanka ita inda zai ta yawo ba ta samu mazauna ba ba ta dawo kanka ne da haka mutum ya kiyaye bakinsa kai abin da shi ne za ka tsira ka kyale wani shi kuma ya nemi tsira ma kanshi da kanshi alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaitum Allah ya tsare mu wato wani lokaci saurin baki ne yake damu mu ko kuma hamasa da ke ɗiban mutane da kokarin sai ya tace su waye musulmai su waye ba musulmai ba wanda kuma wannan ba wazifarka bace kai ba alƙali bane kai ba mujtahidi bane karkai a ce kai ɗalibin ilimi ne ko mai saurare ko mai wa'azi ko mai da'awa to ya kamata ka san iya limit din abin da yake shine huruminka limit din abin da yake huruminka shine kaza da kaza da kaza kama a ma'aikata ne akwai hierarchy akwai portfolio kowa ya san aikin shi wani ya san shine akanta ma'aikata shike signing after the check kai kuma mai gadi ka san kai ke tsare gate wani kuma shi kuma shine kaza wani shine typist babu da za a typist nan yace bari ya zo tsaya a gate ya aikin mai gadi ko mai gadin nan yace a bashi check shi zai signing aje a cire kudi a zo a yi albashi kowa da aikin shi wani bai shiga hurumin wani to haka a musulunci malanta matakai matakai ne malamin islamiya mai karantar da hadda da ya koya wa ƴan mata tsarki da jinin haila da wankan haila to wannan iya aikin shi kenan kai shiga harkar fatawa
kai shiga harka ainihin rikicin malamai da tarjihi da takhrijin hadisai. Malami mai bincike da takhriji ya tsaya iyana, malamin da kuma ya samu matsayin alƙalanci to wannan ya kai matuƙa kenan a malanta, zai yi komai. Limamin gawa ya tsaya wankan gawan shi da sallar jana'iza, kowa ya san iya abin da ya iya abin da yake, sai a zauna lafiya. Allah ya tsare mu. A takaice, ana kafirta mutum ne kawai idan ya fita daga asalul iman, shine yayi abin da yake warware kudirin imaninsa. Sannan zartar da kafircin akan a ayan aikin mujtahide ne da alƙalai, ba aikin ƴan takife ne ko gama garin malamai ba, alal ayan. Amma zartarwa a matsayin fadan hukuncin yin abu kaza, wannan duk wanda ya sani da ya fada, kamar yadda yanzu gashi a hadisan ana cewa kaza maguzanci ne, kaza kafirci ne, barin sallah kafirci ne, kaza kafirci ne, wannan zaka iya fada. Amma sai aka samu ga wani ya bar sallah, to ba zaka ce to shikenan wannan ya hau kanshi, ka sa a kama shi a yanka shi ba. Allah ya tsare mu. Wa min hadha al-babi ma akhrajahu fi sahihaini an amr bi dinarin an Jabir ibn Abdullah qala غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسا انصاريا يتي وترانا من فتا وني ياكي تاره دا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين سي وسو متاني daga cikin muhajirai ƴan makka sai suka tare suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam, shine ma'anan saba, ai ijtama'u, hatta kasaru, har suka yawa. Wa kana minal muhajirin rajulun la'ab, a cikin muhajirai din akwai wani mutum mai yawan ba'a, mai yawan zulaya. Tunda duniya take haka take, akwai masu raha, akwai masu kunci, akwai masu sakin fuska, akwai masu saurin fushi, akwai wanda ba sa magana, akwai wanda ba su iya sabo da mutane ba, akwai masu saurin sabo, akwai wanda suke kowa yadda kaga mutane din suke haka. Ba wani zamani da za a ce babu irin wannan mutanen. To shine wani yana da saurin raha da zulaya haka, har ya dinga takurawa mutane. Sai ya zama a cikin sahabbai wani mutumin garin Makka yana da wannan, fakasa ansariyan, kawai sai ya dan daki wani mutumin garin Madina haka a duwawun shi, irin da zulaya haka din nan, ya dan tunkuɗe shi ko ya dan buge shi. Shi kuma wannan ansari din ashe mai saurin fushi ne, sai ya dauki abin da zafi. Fagadibal ansariyu ghadaban shadidan, sai ya bata rai, kasan wani bai san zulaya shi, baya san wasa sam. To kai sai ka gane wanda baya so, kaka mushi dan a zauna lafiya. Hatta ta da'u, shikenan ya mayan mushi, shi ma ya mayan mushi, har suka fara muhimmin junan su sa'in sa, suna musayar zance. Wa qala al-ansari, sai wannan dan Madina yace ya lal ansar, ina mutanen Madina. Wa qala al-muhajiri, shi kuma dan kaura shi ma yace ya lal muhajiri, ina ƴan Makka, kowa na neman ƴan uwanshi, taya shi fada kenan. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qala, sai manzo Allah ya fito yace ma balu da'awal jahiliya, ya naji ana min da'awa ta maguzanci a cikin karabkata ta sahabbai. Summa qala, sannan yace ma sha'anuhum, me ya same su. Fa ukhbira bi kas'atil muhajiri lil ansari, aka bashi labarin wannan dan dukan da wannan mutumin garin Makka mai zulaya yayi wancan dan Madina. Shikenan qala, fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai manzo Allah yace da'uha fa innaha khabisa, kubar wannan da'awa ta maguzanci, mummunan abu ne, ku daina irin wannan wasa da ja ku ruwa ga fada. Wa qala abdullah ibn ubay ibn salul, shi ne dan salulu shugaban munafikai, sai yace aw qad tada'u alaina, yanzu nan ƴan Makka da suka zo kimbir babu kaya da yunwa, an koro su muka ba su wurin zama, shine yanzu har sun yi karfin da za su ja da mu. Yace la irja'ana ila almadinati yukhrijana al'azmu min halazat, yace wallahi an koma Madina sai an ga suwaye ƴan gari, suwaye baki. Ce dama haka ake cewa sammin kalbaka ya akulka, ce yadda karanka ya cinye ka. Kala yace kala Umaru, sai Umar yace ala taqtulu ya nabiyallahi hadha alkhabisa, ya manzo Allah ba ka sa a kashe wannan mugun mutumi ba, a kashe shi kawai kuwa ya huta. Li Abdullahi, manzo Allah ka sa a kashe Abdullahi, manzo Umar yace wannan Abdullahi dan wai dan salul, ya zama fitina, ya zama mugun mutum, ya manzo Allah ka sa a kashe shi kawai a huta. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah yace la yatahaddathu an-nasu annahu kana yaqtulu ashabahu, saboda kada mutane su je su ba da labarin cewa manzon Allah yana kashe sahabban shi. Duk da wannan mutumin sunan sahabi bai hau kan shi ba a istilahance, amma me mutane za su je su ce manzon Allah yana kashe sahabban shi, ci gashi nan mabiyan shi yake kashewa, za su je su mishi ilzami saboda wannan siyasa ta rayuwa, sai manzon Allah ya kyale shi. Saboda ba komai ne idan mutun yayi ko sai a ce sai an kauda shi ba in ya zama an kauda shi kuma an kawo fitinar ta fa haka ko kuma fitinar shi ba ta kare ba sai a san yadda za a yi maganin shi cikin kwanciyar hankali to jama'a ku duba ku gani fa sunan da suka kira menene muhajir da ansari suna wanda qur'ani ya kira su da wannan sunan kuma sunan nan yabo ne amma saboda sun kira shi a mahallin wato gayya irin ta maguzanci manzo Allah ya hana ba cewa yayi aina al-khazraj wannan yace aina quraish ba cewa wannan yayi yalal muhajirin wannan yace kuma yalal ansar warawahu muslimun min hadisi abi zubair an jabir qala muslim yaftada wannan ta riwaya abu zubair an jabir qala iqtatala gulamani gulamu min al-muhajirina wa gulamu min al-ansari an yi fada tsakankanin wasu samari guda biyu ɗaya daga cikin muhajirai ɗaya daga cikin ansarawa fanadal muhajiru sai wannan muhajirin ya kwalla ihu yace ya lal muhajirin ina ƴan uwana muhajirai wanadal ansari ya lal ansar ina ƴan uwana ansarawa fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma hadha ad'awul jahiliya manzo Allah yace me kenan kuma maguzanci kuma a cikin rundunata qalu la ya rasulullah suka ce ba maguzanci bane illa anna gulamai niktatala suka ce wasu matasa ne guda biyu suke fada fakasa a ahaduhum al-akhara sai dayan su ya bugi dayan fa qala sai ya ce la ba'as to babu komai wal yansuru ar-rajul akahu zaliman aw mazluma lalle mutum ya taimaki dan uwan shi dan uwan nashi shi ya cuta ko shi aka cutar in kana zaliman idan dan uwan nashi ne ya cuta falyanhahu ya hana shi shine ya taimake shi fa innahu lahu nasr wa in kana mazluman falyansurhu ya taimake shi in shi aka cuta fa hadhan al-isman al-muhajiruna wal ansaru ismani shar'iyani mala yace kaga wadannan sunayen guda biyu sunaye ne guda biyu na shari'a jaa bihim al-kitabu was-sunna qur'ani da sunna ne suka zo da su wasammahum Allahu bihima Allah ne ya kiraye su ainihin da wannan suna kama sammanal muslimina min qabl kaman da ya kira mu musulmai tun kafin wannan lokacin shi Allah ne ya kira su da cewa lil fuqara il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim da kuma ya kira su da cewa menene allazina awu wa nasaru ko laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansar allazina taba'uhu kaga shi kiyasu da suna muhajirai shi kiyasu da suna ansar kuma suna ne na daraja na addini amma da haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a sanya wannan sunaye su zama suna nufin wani abu sabanin asalin abinda shari'a ta basu wa intisabu ar-rajuli ila al-muhajirin aw al-ansar intisabun hasanun mahmud mutun ya danganta kanshi zuwa ga muhajirai ko ansarawa wannan dangantaka ce mai kyau abun yabo inda Allah wa inda rasulihi a wurin Allah da manzansa laysa min al-mubahi alladhi yuqsadu bihi at-ta'rif faqat ba wai kawai halas bane a shari'a ce kal intisabu ila al-qaba'il wal amsar ba wai kaman danganta kai zuwa ga mutun ya ce shi ba zazzage ne ko ba Kano ko ba Quraishi ko mutumin gari kaza wanda wannan mubahi ne kadai wala min al-makruhi aw al-muharram ba kuma wanda yake haramun ko makruhi ba ya zama mutu ya danganta kanshi saboda wani neman izza ba kalinta sabi ila ma qariyu fudi ila bid'a kaman danganta kai zuwa ga abin da ya zama bid'a mutun ya dinga cewa kanshi shi tijjaniyun ne shi ko naqashbandiyun ko qadiriyun ne shi wannan bid'an aw ma'asiyatin ukhra ko ya danganta kanshi zuwa ga wani abu wanda yake ma'asiya kama a ce wana wana sai a ce sunan shi dan ruwa ko kattagi kaga yana danganta kanshi zuwa ga wani sabo ne ko shan giya ko caca ko makamanci haka ko ana ko a ce mai dan suruka din da yake cewa ɗan luwadi kaga duk wannan danganta kai ne zuwa ga wani abu wanda yake mummuna na kafirci ko makruhi ko sabo to duk waɗannan ba su bane muhajiri da ansari suna ne na shari'a yafi karfin halas ballantana makruhi ballantana haramu amma duk da haka summa ma hadha lamma da'a kullun minhumma ta'ifatahu muntasiran biha duk da haka da kowa ya kirayi tawagarsa yana neman taimakon tawagarsa da irin wannan sunan ankara nabi sallallahu alaihi wasallama zalika manzon Allah ya musanta haka wasamma hada wal jahiliya yace wannan kira ne na maguzanci hatta qila lahu har aka ce mishi inna da'iya innama biha innama huma gulamani akace ai wasu matasa ne guda biyu lam yasdur zalika min aljamaa ba wai tawagan mutane ne suka fada haka ba fa amara bi man'i zalimi wa i'anati almazlumi yace to a hana mai cuta a taimaki kuma wanda aka cuce shi ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحظور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا من الله هنا بياني نأكن سوا أبن ديك أبن هني شيني متنجة زمانا دك أبيلان شي قدماء الشكالي فئل أهل الجاهلية سوا ونن أيكني إرن نما قذاوا فأما نصرها بالحق أما تمكن جماعة سأكن غسيا من غير أدوان باترى دي تأدن شي أكن ونبا فحسن ونن ككاوان أبني واجب أبني ميكو أو مستحب كوكما أبني ديك أيني مستحب ومثل هذا ما روى أبو داود وابن ماجه عن واسلة بن الأسقى رضي الله عنه قال أبو داود يروي تلك صحابي واسلة بن أسقى الله يكارى مسلا دايتي قلت يا رسول الله نتي يا من ذا الله ما الأصبية قال أن تعين قومك على الظلم نتي يا من ذا الله منين ما قبيلنشي يتي كتيمة كمتاننك أكن ذالنش واتو يدسكي أجاهلية كوشيني in aka ce wani dan kabilar ku ne to duk abin da ya dauko fa na bala'i sai kun goyi bayan shi akai digabbin nazari akan cewa yana da gaskiya ko ba shi da ita koda wannan abin zai kai ga kashe kashe da yaƙe yaƙe da rasa rayuka da ta'anniti za ku goyi bayan shi akai haka suke a jahiliya mutun zai je yayi kisa amma saboda dan uwan ku ne sai ku goyi bayan shi ba za ku ba da shi a mai hukunci ba innama sai ku je ma ku dauko makame ku daura damara ku ce wallahi sai dai ayyaki saboda mene kawai saboda dan kabilar ku ne ko kuna da muhalafa da shi wannan shine maguzanci din shine ainihin asabiyya din jama'a shine mutun ya goyi bayan jama'ar sa ko tawaggar sa ko kungiyar sa bi gaddin nazari akan suna da gaskiya ko ba su da ita kawai ya rufe ido kawai ya ce ai shikenan irin kwatan kwata abin da yake idan ana fada a yanzu misali za ku mata da miji ne suke fada to kawai ƴan uwan mijin suna goyen bayan mijin ƴan uwan mata suna goyen bayan mata idan fada ne ake akan gado ƴaƴan mutum guda ne amma kowa uwar shi daban to ƴan uwan wannan uwar suna goyen bayan ƴaƴan ƴaƙuwar su ne kawai ba ruwan su da waye ke da gaskiya haka waɗancan ma wannan duka maguzanci ne har ma kuma da wani zai yi obalatin ya goyi bayan ɗayan bangaren da ba na jinin shi ba to ya zama abin tur da Allah wa ne cewa shi baya son ƴan uwan shi sai a zarge shi da bai da zumunci bai da mutunci a ce wai su wane fa yake goyen baya sai uwar ta ta tsine mishi albarka da za ta tana fada da kishiyarta sai inna mata cewa babu abin da kike kai ba daidai bane saboda wannan fadan ba ki da gaskiya ce okay ni in baka nuno ka goyi bayan wanci kawai shikenan ka ce ma bani na baka nuno ba to wallahi kan daga ma nuno wannan duka maguzanci ne wannan ba daidai bane ya saba wa shari'ar musulunci kana goyen bayan gaskiya ne kawai duk inda ta fito sawa'un wanda ya fade ta ko wanda ya aikata ta naka ne ko ba naka bane ɗan siyasa su ma sun ƙara raya irin wannan maguzancin ta yadda zaka ga wai ɗan jam'iyyar ku kawai shine ke da gaskiya duk abin da yayi gaskiya ne duk abin da wanda ba ɗan jam'iyyar ku yi ba ba gaskiya bane ana ganin gaskiya muraran kawai sai a toshe kunne a sa wa ido bakin tabaro ba za a ganta ba za a saurare ta ba wannan shine asabiyya taimakon mutananka akan zalunci idan a maguzanci fa na jahiliya kawai idan mutum zai ga ana fada da ɗan uwan shi to kawai zai shiga fadan ne zai shiga waɗanne kai a kama dukan ɗayan irin yadda 'yan tauri suke yi kaga duk maguzanci ne wannan fa da zaran sun ji cewa ga wani can ana fada da shi a wuri kaza ɗan uwansu ne za su je ne da makamai kawai 'yan a taɓa ma suna yin wannan idan za a taɓa ya buge wani a waje ko ya buge wani mai mota gilashi ko miro to kawai za su tsaye da junansu ne kawai su tsaya ba wani magana wake da gaskiya kawai suke da gaskiya duk wannan jama'a maguzanci ne dama wannan katin mun fada yana cin kowa Allah ya tsare mu wa an Suraqah ibn Malik ibn Ja'sh min al-Mudlaji qala Suraqah yace khatabana Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallama fa qala khairukum al-mudafi an ashiratihi ma lam ya'sam mafi alherin ku shine wanda yake ainihin wato taimakon jama'ar sa matukar bai shiga cikin laifi ba sai dai wannan hadisin yana da ainihin lin a cikin sa asalin isnadin sa yana da rauni kankani eh na bai ne ko okay wancan ne ko a wannan ma yana da abin nan shi ban ma ga raunin wancan din ba okay bari mu karanta alikin to gashi yace sunan Abi Dawud na farko mai lamba ta 1 ko a lamba ta 2119 da Ibn Majah min hadisu fasila an abiha wa qad zakara Ibn Hajar wa ghayruhu أن فسيلة بنت واسلة بن الأسقى ونسبه ونصه an fasila sami'tu abi yaqulu tace naji babana yana cewa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qultu na tambayi manzon Allah sai nace da shi ya rasulullah amina al-asabiyati an yuhibba ar-rajulu qawmahu na daga cikin maguzanci mutun ya dinga nuna wa mutanen shi kauna qala la walakin al-asabiyya an yu'ina ar-rajulu qawmahu al-dhulmi asabiyya shine mutun ya taimaki jama'ar sa akan zalunci wannan hadisi yana lamba ta 3,449 wa fi nasabi fasila bint wasila undur ka karanta al-isaba a cikin mujallal na 3 shafin 666 a cikin tarjuma mahaifinta wasilatu ibn al-asqa a lamba ta 987 na tarjuma wa qarsan maha nasila wa qala ibn hajar fi taqrib maqbulatun min ar-rabi'a maqbula wato indal mutaba'a kenan yace ta rasu a cikin shekara ta 5 wasan maha jamila ko sai lamba ta 3 da yace sunan abi dauda a cikin rakami na 5120 wa fil hadisi ayyub ibn suwayd qala abu dauda ayyub ibn suwayd da'ifun shine wanda ne ishara akai ko a cikin sunan abi dauda mujallal na 5 shafi na 341 wa ayyub ibn suwayd huwa ar-ramalli as-saibani abu mas'ud da'afahu ahmad wa ibn ma'in wal bukhari wannan malamai duka sun rauna tashi da kuma Abu Hatim da Nasa'i wa sa'irul a'imma duk sun yi taron dangi aka rauna tashi tufiya ya rasu sanata 2 ba'da al-mi'atin shekara ta 200 bayan shekara ta 2 da hijira undur ka karanta littafin tahdhibut tahdhib a cikin mujallal na 1 shafi na 405 a cikin lambar tarjuma ta ainihin wato 745 a takaice hadisan suna da ɗan matsaloli haka amma zaka ga ma'anonin su abubuwa ne tabbatattu waɗanda suke an ji su a cikin wasu ainihin hadisan da suka gabata dan haka ba za a wurgar da su gaba ɗaya ba musamman wancan na farkon wanda yake abin da yake ciki abu ne tabbatacce haka shi ma wannan nabi din na'am sai yace warawa aidan an Jubair ibn Mut'im anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala laysa minna man da'a ila asabiyatin wa laysa minna man qatala ala asabiyatin wa laysa minna man mata ala asabiyatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mu tare da shi mutumin da ya kira zuwa ga ainihin asabiyya kabilanci wanda yayi kuwa a zo ai kabilanci ba shi tare da mu wanda yayi yaki dan daga kalmar kabilanci sannan ba shi tare da mu wanda ya mutu garin kare kabilanci Allah ya tsare mu warawa aidan har ila Abu Dawud ya ƙara rawaitowa an Ibn Mas'udin anin nabi sallallahu alaihi wasallama man nasara qaumahu ala ghairi alhaqi fa huwa kalba'iril ladhi ruddiya wanda din ya ainihin taimaki mutanansa akan abin da yake cuta ne mugunta ne to yayi kama da ainihin raqumin da aka riga aka kada shi wanda aka riga aka wurgo shi kasar da kan dutse ko na abu makamanci haka ma'ana ya riga ya san matsala kenan ko fa huwa yanzau bi dhanbihi zai zama yana ainihin fadata shine cikin ainihin wato laifukan shi bar mu kwana akan wannan hadisin insha Allah saboda kan gabali mun sai mu tashi akan shi warawa aidan adabul mas'udin lokaci ya riga yayi insha Allah na'am na'am kamar cin wani shi din ne yake magana a cikin ta mukallafa din yake cewa karatun da kun yi a cikin cikin karatun kun yi eh wato a cikin din na kusin da aka korona ne sai kamar nan bakin shi galibin shi mukallafa din wanda take komawa zuwa ga hukunci galibi ta shafi kamar Yahudawa
eh
ita kuma take komawa zuwa sifa ta shafi kamar Yahudawa
okay kai wannan mulahaza mafi yawa cewa wanda yake kuma zuwa ga asalin hukumi ya fi shafan yahudu saboda watakila alakan addinan guda biyu ko cewa duka addinan sama ne is very possible wannan kuma yake kuma zuwa ga surar hukuncin wasful hukumi ko ya fi kama da na maguzawa watakila nan kuma saboda alaka da wajen zama tsakaninsu da musulmai a lokacin cewa maguzawa ne mutanen makka kafirai wannan kuma musulmai ne da suka yi tawaye wannan kafircin to akwai yiwuwar a samu ragowar irin wannan dabi'a tare da su dabi'a mutanansu wancan kuma akwai yiwuwa a samu alaka saboda alaka addinin asali abu ne wannan da yake lalle za a iya mulahazanta shi insha Allah.
Wannan hadisan da aka karanta guda biyu na makabarta.
Eh.
Da wanda ake miƙe magawa in ta shigo musamman wanda aka riga zaman nasu.
Eh.
Kaga an nuna asali aikin jahiliya.
Kware kuwa.
Aka shafe gaba da aka dinne.
Sosai.
Wannan kuma miƙewa da annabi yake a makabarta bayan an saka gawa a cikin kabari sai kuma ya zauna. Yahudawa suke magana aikin waka
suke. Kun gane abin da yake cewa kuwa? Akwai abubuwan da suke zaga suna da alaka da surar yadda ake yin abubuwa, to za ga galibi yafi kama da irin na ƴan Makka, ma'ana maguzawa. Shine nace watakila hakan saboda wuri ɗaya suke rayuwa, waɗannan sun fita daga maguzanci sun shiga musulunci, ka iya samun su da ragowar wani abu wanda sai an musu tambihi cewa kada su yi wannan. Wancan kuma wanda yake da alaka da asalin hukumi ibadojin kenan ko, to kaga saboda su kuma sai yayi mulahazan cewa yafi kama da irin na Yahudawa. Watakila a cewa ta saboda su kuma suna da addini wanda yake an yi wahayi shi kwatan kwacin da aka yi wahayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai zama watakila ragowar ayyukan su ne na addinin su waɗanda suke sun yi kama da irin wannan addinin fi asl al-hukumi. Mulahaza ce mai kyau kware insha Allah, wallahu a'lam. To za mu kwana anan insha Allah. Na'am. Eh. Na'am. Adai kitabul janaiz ne bazan iya tana a wannan hadisin a cikin sharh sunna ba can karshe ne, can karshe ne wajen da yake magana akan najin kitabul adabi in ba na manta ba, ba a cikin janaiz bane inda magana akan adab da abubuwa haka na dubba, najin kitabul adab ne can mujalladi na kusa da na karshe. Bazan iya tana bid dabd ba gaskiya na kanta magana da daidaiwa, amma ga sharh sunna anan an tashi da kai duba
wannan da mafari.
Hey. Na bismillah.
Kamar mutane da suka tsara kuɗi ya kamar da kun da zare ko kuma suka tsara kuɗi da wa amma
mutane su tsara kuɗi su da yawa ba na mutum da yawa kai gaskiya na ga wannan sai dai akai komitin zakka ban sani ba, akai komitin zakka gaskiya a je a ga sarkin musulmi tambaye komitin zakka mutane kamar adashi kenan ko kuma dues da ake biya na kungiya ko har suka taru irin yanzu kungiyoyin nan da yake a wannan gaskiya ban sani ba, mun taba karantawa ba. Na'am.
Eh.
Gaskiya abin da malamai suka ce sai a irin wannan da aka ayyana, domin ana na akan asal laysal mu'minu bi ta'an wala la'an wala al-fahish wala al-bazi, yanzu wannan istisna'i ne akan wannan umumin. To in aka samu wata qadiyya ita ma da aka yi mata istisna'i babu lafi ya yi, amma in ka sake shi haka to zaka bude zari'a duk wanda ya zaki ko zai ce to ai shi ya hukunta abin da aka yi mummuna ne. Now ya gaskiya ne kuma wannan wanda ya san in yayi yafi karfin duka shine ya kamata ya kaga sahabi ne yayi kuma dole sai dai aka mai nasiha kawai sannan kan ta da su a disin karkaje kayan da zaka ci duka wannan mai daidai ne, ai dole ka zama ka da fiqhul waqi kada ka duba ina ne zaka yi aiki da irin wannan sunna ka kwana lafiya, in ba haka ba zaka samu wani aiki da ta kuma nan gaba ba ko wata sunnan ma daban ba zaka samu lai saboda a wurin zasu ma dukan da zaka nakasa. Eh haka watsa ka sama. Eh na'am
malam na ayatul rum da rabi.
Na'am.
Tana
halin
na
cewa da kiran mutum sunan kakan shi ban gane ba. Eh. 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 Eh.
Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. A to ai ba iri ɗaya bane wannan shi ma dai babu kyautun da al'adar kafirai ne sanim kawai, yanzu misali sai a ce mutum su kamar yanzu sunan Kabir Abubakar Aminu ko sai a dinga cin mini Mr. Aminu ko wannan babu kyau saboda al'adar kafirai ne, amma aya ba akan abin take magana ba kenan. Aya tana magana kan za a danganta mutum a danganta shi ga mahaifinsa, to mahaifin shi kuma kakan shi ma mahaifin shi ne, a ce wane dan wane dan wane dan wane, kar a danganta shi ga waɗanda ba su ne mahaifin shi na jini ba, abin da ai take magana kenan. Amma wannan abin da ake yanzu a zamanance shi ma ya shiga cikin umumin irin waɗannan abubuwan,
sune abubuwan da suke al'adun kafire koda babu magana bil ain akanta shine irin wannan da yake a ce sunan mutum amma sai a yanke a kira shi da sunan karshe wanda sunan karshen ko zaka sunan baban shi ne ko kakan shi a kira shi da sunan shi me yasa babu ke wannan dan al'adan maguzawa ne wallahi shebu kaman kana so kai magana eh
eh
family name shine kaman yadda zaka ji wani wani mujin yawa wani wani mai wada wani wani kaza haka sunan gari ko anguwa ko wani clan ko mutane suna amfani da shi sai kawai sai a dinga ce mishi kawai misali sunan shi Ahmad Shehu Ladan duk suna saka Ladan a jikin sunan su kawai sai ka ji ana ce mishi sunan shi ya zama Dr. Ladan ko Malam Ladan ko duk wannan al'adu ne na kafirai gaskiya al'adu ne na kafirai ba al'adun musulmai bane kuma shine ibne muhallin da yake magana a cikin karatu al-tafin nan abun bakin cikin shine ya riga ya yada a cikin mutane musamman ƴan boko har ma mutane ma baka gane ma meye sunan su na gaskiya yanzu akwai mutane da dama a cikin university sunan da ake kiran shi da su ake kiran su da shi idan ka je anguwannin su a garuruwan su ka faɗi sunan ba ma za a gane su ba za a gane su ba sam saboda ba sunan su bane babu kyau wannan kuma mutum yana da yanci ya faɗa ya ce ga yanda yake so a faɗa sunan shi wannan akwai shi a rubuce a duk inda zaka yi documentation na takarda kama aiki sai an ce ka rubuta ya kake so a dinga address ɗinka sai ka wuce sunan ka ƙarara yadda yake kana iya zuwa kuma idan ka da takardu wanda suka riga suka fito da irin wannan magudancin sai ka je kotu ka yi affidavit na gyara sunanka ka rubuta cewa ni wana wana ina so a dinga ce mini sunana daga yau kaza saboda shine dace da aqida ta musulmi sai ka zo ka ba ƴan jarida kuɗi su buga maka shikenan daga ranan ka tunda sunanka ya kuma yadda yake ni na san mutanen da suka yi haka akwai wanda ma za ka ga har alkunya suke karawa jikin sunan su dan ne su dace da sunna kuma haka za a ci gaba da kiran su waye magana ba ana akademi kuma shaibu kaji ismul a'ila ya fara karfi a academy waya ka ne yawa
a ba na kawo mun fadakar bani mana
a shine sai kai bayani ai ba kai bayani ba bayana haka ba na'am
abin da ya amfani shi ke amma ayat abu da yake kare ba san
kamar yadda muka kwatance dai yanzu kawai kamar ni sai a ce mun a dinga ce mun Mr. Aminu ko Aminu kawai gaskiya na san ƴan bodin suna yin haka amma ban san ko anan haka ba dan zaka ji musamman mata sai ka ji ana kiran mata da sunan maza sunanta Fatima Shehu Ibrahim ko su ga ana ce mata Ibrahim zaka ji suna yin wannan ko ka ji ana ce mata Faskari yawwa amma nan ai cibiyar gyara ce dan haka ba matsala bane insha Allah na san su ma shaibu suna iya yin su ba wai dan ganin ido ba eh Allah ya ce maka yes
amma akwai yaran da sunan gari ne yake
kira eh to sunan gari ni ban san hukuncin shi ba ba ruwa na ban san hukuncin shi ba assalamu alaikum
tsarin magana.